Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Juma'a 9 ga watan Satumba. A cikin shirin namu za a ji waiwaye kan rayuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wacce Allah yi wa rasuwa a jiya Alhamis. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci dakarun tsaro na sojojin kasar da su tabbatar da sun gama da 'yan ta'adda kafin karshen watan Disamba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Amurka na juyayen rasuwar da sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa dadewa kan karagar masarautar kasar ta yi jiya Alhamis, yayin da shugabannin kasashe da 'yan siyasa ke ta nuni da rayuwarta ta kwarai da kuma abubuwan da marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu din ta cimma. Mai daraja sarauniya Elizabeth ta biyu ta mazarce sarauniya ta yi tasiri kan karni su kutum. A duniyar da ake ta samun canje-canje, ta kasance mai sa al'umura su dore, kuma wadda ke dadaɗa rai da bayar da karfin gwiwa ga 'yan Burtaniya na tsararraki da yawa. A cewar shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidarsa Jill Biden a wata takardar bayani jiya Alhamis. Biden da uwar gidarsa sun je ofishin jakadancin Burtaniya da ke Washington da yammacin jiya Alhamis, inda dukkanin su biyu suka sa hannu a littafin ta'aziyya. Muna makoki saboda dukkaninku, abinda shugaba Biden ya gaya ma ma'aikata a ofishin jakadancin kenan. Ya kara da cewa ta kasance wata mashahuriyar mace, na yi farin ciki da na taɓa ganawa da ita. A halin da ake ciki kuma, Yerima Charles, wanda ya yi ta shiryawa don yiwuwar hawa karagar mulkin a tsawon rayuwarsa, a yanzu lokacin ya zo bayan da ya kai shekaru 73 da haihuwa. Charles, wanda shi ne mutum mafi yawan shekaru da ya taɓa hawa gadon sarautar Ingila, ya zama sarki Charles na uku jiya Alhamis bayan mutuwar mahaifiyar tashi sarauniya Elizabeth ta biyu. Ba a tsaye da ranar da za a rantsar da shi ba. Bayan da ya kammala horon sanin makaman aiki tun yana ɗan yaro, Charles ya zama surar da ke bayyana yadda masarautar ta Ingila ke tafiya da zamani. Shi ne magajin gidan sarautar na farko wanda ba daga gida ya yi makaranta ba, na farko da ya samu digiri na jami'a, kuma na farko da ya tashi a zamanin da 'yan jarida ke zafafa azama, yayin da darajar masarautar ke dusashewa. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alƙali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwana ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida. Ma'aikatar ta kuma nemi alƙalin ta gunduma Ellen Cannon da ta dakatar da umarninta na hana ma'aikatar amfani da takardun wajen bincike, yayin da kuma ma'aikatar ta ruga kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya don ƙalubalantar hukuncin da alƙalin ta yanke. Jami'an tsaro sun ce za su fuskanci matuƙar matsala muddin aka yi aiki da umarnin alƙali Cannon. Suna masu nuni da cewa rashin sanin iyakar umarnin alƙalin ya sa sun jinkirta aikin binciken illar halin da takardun bayanan sirrin waɗanda aka kwato daga mara lago suka shiga.
Gaida Ibrahim. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, ga rahoto na musamman. Sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta rasu tana da shekaru 96. Ita ce sarauniya mafi dadewa a kan karagar mulki a duniya, kuma a bana ne ta yi bikin cika shekaru 70 a kan karagar mulki. Abokin aikinmu Haruna Shehu ya yi waiwaye kan rayuwarta, kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a duniya da ake matuƙar girmamawa.
Ita ce sarauniya Ethel da dayawa daga cikin 'yan Burtaniya da suke raye a yau suka taɓa shaida mulkinta na gargajiya. Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila, ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Burtaniya. Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko akasin haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma. Yayin da take yar shekara 25, Sarauniya Elizabeth ta hau karagar mulki bayan rasuwar mahaifinta George na shida, kusan shekara 5 bayan ta auri Yarima Philip wanda aka haifa a Girka. A zamanin mulkinta na sama da shekaru 70, ta shaida yadda aka samu gagarumin ci gaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargadi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adin mutane da masu amfani har yanzu, yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani. A 2014 ne ta fara mu'amala da shafin Twitter, ta kuma kafa tarihi sosai a duniya inda ta zama sarauniya mafi dadewa a karagar mulki. A matsayinta na shugabar kungiyar Commonwealth, sarauniyar tana da alaka da abubuwa da suka shuɗe. Wani lokaci abin da ya wuce yakan yi wuya a iya daidaita shi saboda batun mulkin mallaka, amma dai a iya lokacinta abin da mutane suka sani shine ta sadaukar da rayuwarta ga kungiyar. Ta wakilci Birtaniya wajen kyautata dangantaka da kasashen da suka yi riko da aƙidin da Birtaniya ta samar, musamman na samar da ƴanci da kuma daidaito da demokradiyya, kuma cikin girmamawa da mutunci ta fuskanci waɗanda ba su yi riko da aƙidin ba. Mutane na son a gansu tare da ita saboda wata hanya ce ta neman ɗaga darajarsu a idon duniya. Sai dai duk da haka, sarauniyar ta fuskanci suka a wasu lokuta a ƙasarta. Masu ra'ayin sassauci sun soke ta da zama shugaba da ke nuna irin yadda shugabancin Birtaniya bai tafiya daidai da zamani. Mutuwar Gimbiya Diana ta sake baiwa masu sukar ta dama, waɗanda suka zarge ta da rashin ɗaukan matakin da ya dace kan lamarin na Gimbiyar tun da wuri. Abinda nake cewa a yanzu a matsayina na sarauniyarku kuma kakarku, har a zuciyata, da farko ina so in karrama Diana da kaina. Ta kasance mutuniyar kwarai mai hazaka. Auren jikanta Yarima Williams da Kate Middleton abu ne da ya kawo farin ciki sosai ga matasa game da masarautar. Lokacin da Yarima Hari ya auri ba'amurkiya Meghan Markle, gidan sarautar karkashin jagorancin sarauniya Elizabeth ya nuna alamun tafiya tare da zamani da rungumar mutane daga duk inda suka fito. Amma an fuskanci mawuyacin hali a gaba. An gudanar da bincike kan ɗanta na biyu, Yarima Andrew, bisa zarginsa da alaka da wani mutum da aka samu da laifin safarar yara domin lalata. Hari da Meghan sun samu rashin jituwa da wasu 'yan gidan sarautar a sakamakon zargin nuna wariyar launin fata. Mutuwar mijin Elizabeth Yarima Philip a 2021 ta sa mutane za su daɗe ba su manta da yadda sarauniya taimakoki tamkar ita kaɗai ba yayin da ƙasar ke fama da annobar coronavirus. A watan Satumban nan ne kuma ta naɗa Prime Minister na 15 a zamanin mulkinta a Birtaniya, wanda shi ne babban aikin da ta yi na ƙarshe kafin rasuwarta. Sarauniya Elizabeth ta kafa babban tarihi a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya, inda ta kasance wata gada tsakanin mulkin mallaka na Birtaniya a baya da kuma makomar ƙasar na zama mai taka rawar gani a duniya. Ta ziyarci Jamus a 2015 inda ta yi magana game da sauye-sauyen da ta gani.
In our lives, Mr. President,
a rayuwarmu mun ga abubuwa mafiya muni da kuma mafiya kyawu a nahiyarmu. Mun shaida yadda abubuwa za su iya canjawa cikin sauri zuwa mafi kyawu. Al'amuran masarautar gargajiya na Birtaniya da a baya suka kasance karkashin kulawar sarauniya Elizabeth, yanzu sun koma hannun magadanta yayin da sarki Charles ke shirin hawa karagar mulki. Gidan sarautar Birtaniyar da magadan nata suka samu yanzu ya sha bamban sosai ta fuskar al'umma da kuma al'adu da tattalin arziki.
A gaida Haruna Shehu, yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hanifa, jiya Alhamis Amurka ta ce tana shirin tura tallafin soji na dala biliyan 2.2 ma Ukraine da wasu kasashen turai 18 waɗanda irin takallar da Russia ke yi ke barazana gare su, banda kuma kayan yaƙi na dala 675 da za ta bai wa gwamnatin Ukraine kai tsaye a matsayin wani sabon tallafi don ta ci gaba da yakar mamayar da Rasha ke mata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyarar bazata Ukraine don sanar da su wannan tallafin, don kuma ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Gwarazan mayakan Ukraine masu ban al'ajabi waɗanda ke sahun gaba na ci gaba da yaƙi don kare 'yancin ƙasarsu, a cewar Blinken a wani jawabi bayan ganawa da shugaba Zelensky. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ƙara jaddada ƙudurin shugaba Joe Biden na goyon bayan Ukraine daga nan har zuwa duk tsawon lokacin da ake buƙatar hakan. A ƙarshe, Amurka ta sha alwashin ci gaba da haɗa gwiwa da Pakistan don sauƙaƙa ɓarnar da aka gani sanadiyar mummunar ambaliya da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400 ciki har da yara 496 baya ga sauran miliyoyin 'yan ƙasar da iftila'in ya shafe su. Mun iso nan ne a daidai lokacin da Pakistan ke cikin wani mawuyacin lokaci. Ambaliyar ta yi matuƙar ɓarna a ƙasar, kuma al'amarin na jan hankalin al'ummar duniya, a cewar Derek Chollet, wani babban jami'in diplomasiyya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Bayan ganawa da shugabannin Pakistan a birnin Islamabad, jami'in diplomasiyyar Amurka ɗin ya ce shi da tawagarsa na ziyara a ƙasar ne don nuna goyon bayansu ga 'yan ƙasar da kuma nuna cewa Amurka na tare da Pakistan a wannan al'amari da ta samu kanta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoto na gaba kuma, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne ya umarci dakarun tsaro na sojojin ƙasar da su tabbatar da sun gama da 'yan ta'adda kafin ƙarshen watan Disamba. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Wannan umarni na shugaban Muhammadu Buhari ya zo a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da matsalan ba da kuma nuna damuwarsu cewa matsalolin nan da sun ƙi cinyewa daɗin daɗawa. Ana ganin gwamnatin ƙasar ta kashe maƙudan kuɗaɗe ba tare da an samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a kan kari ba. Don haka ne 'yan ƙasa da dama suke sha'awar ganin wannan mataki da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka. Wannan mataki ne da aka daɗe ana matsalan ba cewa a yi shi, na cewa a baiwa dakarun tsaro wa'adi lokacin da za su kammala aikin nan ko kuma a san irin matakan da za a ɗauka a kansu. Akan haka, na tuntuɓi ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya, Mallam Maigari Dingyaɗi, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarni da shugaban Muhammadu Buhari ya bada, inda yake cewa
to hakikanin gaskiya mai girma shugaban gabasa ya bada wannan umarnin, kuma muna nan muna haɗin kai da sauran hukumomin tsaro domin mu ga cewa mun biya wannan buƙatar ta mai girma shugaban ƙasa insha Allah. Kuma matakan da muke ɗauka shi ne mu gaya da za mu samu haɗin kai tsakaninmu na farko, sannan mu yi kokari mu kai waɗannan mutane hari a wuraren da suke. Kaga idan ka lura da abubuwan suke gudana yanzu, an samu ci gaba kwarai da gaske. Da hanyoyin da ba su shiguwa ba su biyuwa yanzu kana ganin lalle ana shigansu, kuma an babu wata matsala. In kana dibin jaridun da ake bugawa ɗan kwanakin nan, da wuya ka ga inda aka ce sun yi ɗauki wani mataki ko sun yi wani fashi ko kuma sun kawo wani farmaki. Amma kullum kana ganin irin yadda 'yan sanda da sojoji suke kai musu ɗauki, kuma suna la'antar da abubuwan da suke yi domin ganin cewa mun samu zaman lafiya. Ko shakka babu akwai ci gaba, kuma Allah so wannan ci gaba zai ƙara ci gaba a ga cewa an samu zaman lafiya a jihohin ƙasar nan.
To amma a yanzu wasu makamai ne aka samu ko waɗansu sababbin dabaru na yaƙi wanda da babu su, shi yasa aka fara ganin irin wannan sauyin?
Duka akwai sababbin makami, sannan kuma akwai dubarun yaƙi. Domin da ana ɗarin cewa saboda idon duniya a san wanda an kai wannan abubuwa a hankali, amma yanzu duniya kowa ya fahimci cewa wannan mutanen dai ba alheri suke nufi a ƙasar nan ba, ba zaman lafiya suke nufi a ƙasar nan ba. Saboda haka duk wani wanda ya kamata a ɗauka mataki a kansu ba laifi bane ba idan an ɗauka.
yanzu babu shakka ana ganin har yanzu matsalolin nan a yankunan jihar Katsina da Zamfara. Shin me yasa waɗannan abu suka gagara kamar bangaren Jibiya a jihar Katsina? Cikin wannan sati ma an yi hare-hare wuraren ba tsare su wurin hudu, kuma ana kakkashe mutane ana sace su.
Ai ba gagara suka yi ba Umar, ka san abubuwan koyina ana samun su a cikin ƙasar nan. Sannan ma'aikatanmu da na 'yan sanda da na sojoji ba koyina suke ba, muna nan zuwa insha Allah, kuma za ka ga an samu canji a Katsinar da yake magana da Zamfara. Zamfara ma ai an samu canji kwarai da gaske, amma dai ba a hana wasu wurare 'yan kaɗan kaɗan ba inda ake samun irin wannan ta'addancin. Amma dai insha Allah hukumomin tsaro suna nan tafe, kuma za a yi maganin su in Allah ya yarda.
Alhaji mai gari Dingaɗi kenan, ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, mu da Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To kada a sha'afa, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.2. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan.
Na yi shirin bin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamanninta dan Dubaiya, ka dauki alkalami zana in zaka iya, fado masu kokun baza na kosa ba, karshen labarin da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na tafatin kada in fasa, ina tafe na yi karo da ɗan Musa, ya zo in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa, abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa, tace akwai labarin ta mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar banyo ba, tafiya nake nisa nai karawa, na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa, kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa, ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba, garin Fulani ne Adamawan Yola, na ce amanar kyawu a kai garin Yola, na ga Lubabatu yar mutanen Yola, ta ji labari na har tana zubar kwalla, ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba, rayuwa lallai na ga abun mamaki, iye a soyayya babban daki, na yi gamo a soyayya na yau doki, ni nai zaton soyayya da akwai zaki, na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki, da ɗanɗano nai ma ban tantance ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na tafatin kada in fasa, ina tafe na yi karo da ɗan Musa, ya zo in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba, ka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa, abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa, tace akwai labarin ta mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar banyo ba, nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galuba batu kare mutanen yola ta ji labari na har tana zubar gwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dandana sai naji akwai wani sarki da dandano nai ma ban tantance ba
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda don sauraron shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Masu iya magana dai sukan ce ruwa abokin aiki idan ya yi yawa kuma abokin fama. Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan batun ruwan sama inda a kasar Nijar ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta yi amfani da wata daddadar fasaha domin shawo kan matsalar fari da wasu yankunan kasar suka yi fama da shi a cikin watan Yunin wannan shekarar. Kuma shugaban wannan ma'aikata Dr. Kacallula Walgabciya ya yi bayani a game da abin da ya haifar da wannan yanayi na fari.
Wannan yana tattare ne da sauyin yanayi, wani guri ana samun ruwa da yawa, wani guri kuma ba ana samun karamcin ruwa. Mu a nan guri mu a jimirce ba karamcin ruwa bane, fari a cikin damana shine yake ba mu wahala a nan guri. Amma dai scientifically dai mun san da wanga sauyin yanayi ga shi yanda muke fuskantar shi, kuma ko ina a duniya yanzu an tabbatar da wanga sauyin yanayi akwai shi. Amma shi yanda wannan sauyin yanayin yake taba wurare ta fanni daban-daban ne, mu a namun guri akwai wasu wurare kalilan karamcin ruwa ne ake samu gaba daya. Amma yawancin guri a Nijar ba wai a jimilce ruwan bane ya rage, a'a, illan shi ya zo ne cikin damanan. Damanan namu da ruwa ana samu akai-akai sai a yi noma da kyau, ana iya kuma a yi using variety da wanda ka sani a da, amma yanzu dole sai an sake dubara. To babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu, mu kuma kaman masana na wannan fanni muke coordinating activities din duka, shine abu da ake dauka zilgi ake harbin zirgi-zagizai da wanga sanadori da kai magana.
Shi ma masanin harkar ruma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani akan asalin wannan dabarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta Nijar ta yi amfani da shi.
Lalle a bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin yadda za a karkata yuwai sabkarwa. Tun 1940 ƙasa Amurka ta gano cewa lalle ana iya a yi amfani da wa'ansu sinadarai don inda ake hori a yi yadda ruwa zai sabka. A wannan lokaci an samu wani hori nan state king New York. A lokacin nan ne masana suka hudu wannan dabara ta gashe a sabkar da ruwan sama ta hanyar yadda za a ma gajimare da gizagize da adakwai zamanto sun koma ginnariya wadda za ta bada ruwa.
Yayin da Nijar suke kokarin shawo kan matsalar rashin wadataccen ruwa kuwa, wasu sassan yankin arewacin Najeriya sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar asarar rayuka, dukiyoyi da ma albarkatun noma. A dalilin haka ne sa na tuntubi wani malami daga jami'ar jihar Yobe, kuma ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a arewacin Najeriya, Dr. Babagana Busu, wanda ya danganta wannan matsalar da batun sauyin yanayi.
idan kika duba shi jihar Yobe jiha ce wadda take makwabtaka da yaren da ake cire su sub-Saharan region kamar Niger Republic, Chad da dai bangaren Kamaru, wanda wurare ne da an san cewa ba ruwa ne suke samu sosai ba, don a shekara ruwan da ake samu baya wuce millimeter 500 zuwa 550. To amma abin da yake faruwa shine Nigerian Meteorological Agency dama ta bada jawabi cewa akwai jihohi kamar 16 a cikin Najeriya wanda za su fuskanci ambaliyar ruwa, wanda kuma Yobe tana cikin. To abin da yake faruwa shine ita ambaliya ba wai yawan ruwa shi yake kawo ta ba, a'a, abin da yake kawo ambaliyar ruwa shine canjin yanayi wanda ake kiran shi to climate change. Abu ne wanda masana sun tabbatar cewa mu bani adama mu muke jawowa bisa irin dabi'un mu akan muhallin da muke zama, kuma abu ne wanda yake faruwa ba kan jiha ko a kasa ba, abu ne wanda ya addabi gaba daya duniya. Shi yasa yanzu misali in kika dauka kaman arewanci duniya wato northern hemisphere ko kuma kudanci southern hemisphere, wayannan wajaje ne wanda suke dankare da kankara, wanda kuma yawanci wayannan kankaran bisa ga dabi'un mu yasa kankaran nan da yake daskare shekara da shekaru sun fara narkewa, kuma duk lokacin da ita kankara ta narke ta kan bi kogi. To kogi ne wanda da ruwan ta bai kai haka ba, amma da yake daskararren kankara sun fara narkewa ya kan biyo wayannan manya-manyan tekuna na duniya, ita kuma tana da guraben da take shi shiga.
Anasa bangaren kuma Sani Cika Turin Kawa, masani kan harkar sauyin yanayi daga jihar Sokoto Najeriya, ya bayyana ayyukan da dan adam yake aiwatarwa da haifar da matsalar ambaliyar ruwa.
Kusan shekara 30 zuwa yanzu nan kowace shekara akan samu matsala ta ambaliya ta ruwa, wanda yake ya danganta daga kowace shekara irin yanda ruwan sama suka zo, wanda wannan ya samu asali ne sanadiyyar sauyin yanayi wanda yake fama da shi. Duba da mutane sun sare itatuwa saboda hidimomi na rayuwa, wannan itatuwan suna taimakawa na wajen tarewar ruwa idan ruwan sama na saukowa, wanda suna kare faruwar ambaliya ta ruwa. Kamar yadda mutane kila ba sani ba, shi mahalli wani alamari ne na Ubangiji wanda shi idan ka taba shi gaskiya sai ya rama. So ita tun da muke ta sarewa domin hidimomin mu na rayuwa da kuma rashin shuka wasu, yakan haifar da idan ruwan sama sun sauka ba su da wani abu da zai tare su illa faruwar wannan alamari na ambaliya. Baya ga wannan, mutane mu kuma zaka ga galibi suna gina bisa hanyoyin ruwa, suna gina bisa kware da canda hanyoyi ne na ruwa, wanda kamar shekara 50 sama hanyoyi ne na ruwa, amma mutane sun zo yanzu sun gina gidaje sun yi gonaki.
Mai sauraro, a nan za mu sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu dauke da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, Amurka na juyayin rasuwar sarauniyar Ingila wadda ta fi kowa dadewa kan karagar masarautar ƙasar Elizabeth ta biyu. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata alƙali ta yanke na amincewa da buƙatar naɗa wani ɗan ba ruwa na ya binciki wasu takardun bayanai da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidan tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan Amurka ta ce za ta ba da taimakon biliyoyin daloli na kayan soji mai Ukraine da sauran ƙasashen Turai 18 waɗanda ke fuskantar barazana daga Rasha.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Salama Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya. Assalamu.